Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na FM din da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya duka a Nijar din. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sadiso Dangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Laraba 1 ga watan Nuwambar shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci da nagari, yau ma ita zamu yi.
Inda zamu yi magana ne game da yadda wasu ƴan jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ke ganin ya dace a tsige shugaba Muhammadu Buhari a mulki, sakamakon jan kafar hukunta wasu jami'an gwamnatinsa da ake zargi da almundahana.
A'a, ba haka bane ko kadan.
To ya kuke kallon abu ko
yaji? Ya jikar PDP sun kasa bambantawa tsakanin waɗanda ke mulki da kuma waɗanda suke adawa. Sun kasa bambanta tsakanin wanda ke rike da mukamin gwamnati da kuma wanda baya rike da mukamin gwamnati.
Lokacin da aka yi maganan shi Baba ce da aka ce an same shi da maganan yankan ciyawa. Kada ta manta ita Amina Ibrahim lokacin tana minista na environment. Da ita da aka je har ƙauyen can kusa da guru, an samu ba a yi aikin ba kuma an ɗauki kuɗin miliyan 200. Ya kamata a ce EFCC da ICTC su shiga cikin abu.
To, bayan mun tattauna da waɗannan baristoci guda biyu daga jam'iyyar APC da PDP, haka kuma za mu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter.
To, kamar yadda Usman ya faɗa, bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku game da laifin waye jinkirin hukunta ƴan almundahana da dukiya ƙasa a Najeriya take.
Sakon farko ya fito ne daga Abubakar Sabiu Sabuwa, yace hakika wuka da dama duk suna hannun shugaban kasa, domin kuwa shine mai sa aiwatar kuma shine mai hana aiwatarwa. Dan haka kafin laifin, dan haka laifin shugaban kasa ne. Dan haka ya kamata doka ta hau kan kowa, dan APC ne ko dan PDP, wannan shine adalci.
Sai Jafar Muhammad Mayo Kalle Jada, Allah sa na faɗi sunan daidai, yace salamu yau da gobe, ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya. Hakika duk wani mai laifi ya zama dole hukumomin shari'a su gudanar da bincike mai kyau, domin a wasu lokutan akan zargi mutum da laifi ba tare da ƙwararren hujjoji ba, sai dai mu ce bangaren shari'a na tafiyar hawainiya wajen gudanar da bincike akan wanda ake zargi da albazaranci da dukiyar ƙasa. Allah ya sa mu dace, amin.
Sai ta nemi Inuwa Zangon Buji Dutse da Aminu Adamu Malam Madori suka ce yau da gobe, hakika wannan haƙin ya rataye ne akan hukumar da aka ware domin hukunta masu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma almundahana kamar hukumar EFCC da ICPC.
Sai Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa ya ce hakika fannin shari'a ƙasar nan ya kawo cikas wajen hukunta masu almundahana a wannan gwamnati, sai dai matakan da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka a kai, muna fatan zai kawo canji wajen tafiyar da hukunce-hukunce a harkokin shari'a a ƙasar.
Sai Idris Hashim Gumel ya ce ni a ganina laifin yana gurin lauyoyi ne, tunda su ne suke gabatar da hujjoji domin yanke hukunci.
Sai Ashir Usman Sabuwa Gwaram ya ce hakika wannan alhaki ne wanda ya rataya ga bangarorin gwamnati da ma dai al'ummar gari, gani yadda kusan yawancin jama'ar gari sun san yadda ake kai kawo da dukiyar da dukiyoyin kasar su, amma ba su da yadda za su tseguntawa jami'an tsaro. Gani a Najeriya akwai karancin bawa wanda suka fallasa ko suka tsegunta bayanan sirri ga jami'an tsaro.
Ka kilo ta jawo bauke.
Haka ne.
Sai Zaharuddin Umar baban yara Bichi yace salam yau da gobe. Wannan ba laifin kowa bane face hukumar zartarwa. Idan mutun dan gaban goshinta ne sai ai ta kwan gaba kwan baya kafin a zartar masa da hukunci. Allah ya kyauta amin. Nagode ku tashi lafiya.
Ayyo kwanta da hankalin Samariya da Safinata akan wannan ma za shine tattaunawan ma.
Insha Allah. Sai mai Nasara Funtuwa yace koma dai waye harkar shari'a musamman a Najeriya tana buƙatar garin bawul domin kuwa a fili take ana kaucewa ka'idojin shari'a.
Sai Nasiru Kainuwa Hadeji Albani yace duk wata matsala da ta shafi hukunci ai na bangaren shari'a ne a fahimta ta saboda har yanzu muna ganin akwai buƙatar ayi sabon garin bawul a bangaren shari'a a Najeriya. Alƙalai cin hanci, lauyoyi cin hanci, to ta yaya mai laifi zai hukunta mai laifi? Wasu ma daga cikin manyan alƙalan 'yan siyasar ne silan zuwa su kujerun da suke. Yau kuma an wayi gari wanda ya zama silar ka zama babban alƙali an same shi da laifi. Anya zaka hukunta shi?
Sai Umar Adamu Kashagum ya ce to ni dai a fahimta ta hukunta waɗanda aka samu da almundahana ko cin amanar ƙasa ya ta'allaka ne ga shugaban ƙasar mu wato Muhammadu Buhari domin shine chief security na ƙasa. Umarni kawai zai bada ina mai tabbatar muku abin ya zamo tarihi da fatan zai dauki duk matakin don samarwa ƙasar kudaden shiga musamman ma a daidai lokacin da ƙasar ke fama da komadar tattalin arziki.
To haka yake, mun gode a cigaba da aiko mun da sakonni. Lokaci ya bada dama zamu sake karanto wasu sannan ku Maryam da kokari da Safinatu.
Usman ya tattauna da 'yan jam'iyyun APC da PDP game da batun jinkirin hukuntawa ko korar jami'an gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari idan an kama su da almundahana.
Assalamu alaikum rahmatullah.
Wa alaikum salam kawai.
Barista, barka da warhaka.
Barka ka dai.
To zaka iya ga mu sauraro daga ina na zakuluka?
Ina nan a garin majalisa. Ina office ina a cikin majalisa. Sunana Honorable Muhammad Musa Soba. Ina wakiltar mazaɓar Soba ta jihar Kaduna kuma ni dan jam'iyyar APC.
Abin da yasa muka nemo ka ko kuma ince muke tako magana yau kan maganar shugaba Muhammadu Buhari ne da maganar yaki da cin hanci da rashawa. Yawanci akwai maganan cewa jiya sai rahotanni suka bullo cewa wasu 'yan jam'iyyar PDP suna kokarin cewa su ga sun tura maganar da ya kamata a ce ma ai an tsige Muhammadu Buhari saboda wai yana bata lokaci wajen ko kuma jan kafa wajen maganar hukunta ko kuma korar wasu daga cikin jami'an gwamnatin sa wanda aka samu da laifin cin hanci da rashawa, kaman wanda kwanan nan akwai maganar lokacin da aka yi saurin daukan mataki akan Maina, sai kuma maganar Babacir din nan da wai tunda ya dawo aka bashi takardar rahoton abin da ya faru amma shiru ba a ji an yi komai akai ba. Suke ganin cewa waɗanda suke kusa da shugaba Muhammadu Buhari suna samun kaman wata alfarma na jinkiri kafin a ce za a yi wani abu akai, amma waɗanda suke kaman nesa da jam'iyya sukan fuskanci barazana nan da nan sai a dauki mataki. Haka ne?
A'a, ba haka bane ko kadan.
To ya kuke kallon abu ko
yaji? Ya kuke PDP sun kasa bambantawa tsakanin waɗanda ke mulki da kuma waɗanda suke adawa. Sun kasa bambantawa tsakanin wanda ke rike da mukamin gwamnati da kuma wanda baya rike da mukamin gwamnati. Shi al'amari na yadda kake ganin 'yan adawa wanda a wancan lokaci suka rike mulki wanda yake duka an yi bincike akan su sannan a gurfanar da su gaban kotu. To a wannan tsari yadda mutum a ce yana karagar mulki yana rike da wani mukami na gwamnati, wajibi ne gwamnati ta tsaya ta duba ta gani abinda ake zarge shi ya yi a nan abinda ya shafi administration kafin ma a je maganar
harkar mulki.
Ana zargi Allah, ana tunanin ya aikata kila wakala ya aka yi, menene matsayin abu, shi ne ake wannan administrative bincike din. Wanda yanzu da aka yi shi shugaban kasa ya gamsu cewa a gani shi a iya cewa lallai suna da tambayoyin da za su ansa, shi ne yanke shawara ya ce to ya kamata ya sallami Babacir, ya sallami wannan DG kuma na NIA din nan da sauransu. To amma su yan PDP a yadda suke gani su kamar wato kamar hukunci ne an riga an gama an tabbatar da cewa sun aikata wannan laifi, kamar shi shugaban kasa yake hukunci. Shugaban kasa ba shi yake bincike na laifuka ba, ba shi kuma yake hukunci ba kotu take yi. To yanzu da ya gama nashi wanda yake ganin ina ganin kila kun aikata laifi ba zan iya aiki da ku ba, sai kuma sauran jami'an gwamnati su kuma sauran ofisoshi su zo su gayyace su su musu bayani akan laifukan da ake tuhumar su yi. Su ma in sun gama wannan bincike sai su gurfanar gaban kotu tare da kwakwaran shaida da cewa suna ganin lalle an aikata wannan abu dai karshe kotu zai ce fasara sannan ta karanta ko mutum yayi laifin nan ko kuma bai yi ba bisa ga hujjojin da aka gabatar a gaban ta
to amma misali zaka ga cewa kukan da suka fi shine sun ka shi sa na ka maka misali da maganar lokacin maina lokacin da aka zo ake ta maganar cewa ai nan da nan an dauki mataki ko kuma irin wannan binciken da kace sai Buhari ya sa ido sannan ya tabbatar cewa me aka yi rahoto akai da sauransu wancan sai kaman yayi sauri wannan kuma sai jinkiri
a to ai shi mainan kanshi ai babu wani wai mataki da aka dauka wai nan take saboda mainan ai matsalolin shi sun faru tun lokacin da ma gwamnatin PDP
take mulki
kuma lokacin da aka zo ake ganin cewa a ita kanta gwamnatin PDP din bata yi yunkuri ta kai shi kotu ba aka zo yanzu wasu ka ba da shawarwari kamar cewa a to tunda har yanzu babu wani abin da ya nuna cewa ya aikata laifin nan tunda kotu bata yi hukunci ba ya kamata a ce an dawo da shi a ganin wasu ko mu nan ba ma tunanin wai eh ya kamata saboda ai zargin da har yanzu yana kan shi kuma ya kamata a ce zargin nan an warware shi kafin a ce mutum ya dawo to shine shugaban kasa ya duba sai ya ga cewa ai kitso da kwarkwata ne wannan ba yadda za a ce mutum wanda ake zargi irin wannan duniya kuma ta san irin laifin da ake tuhuma ya aikata a ce an dawo da shi cikin wannan harka ta gwamnati amma tunda gwamnati ita kuma tana da dama ta ce to wannan mu abinda muka bincika mun ga akalla akwai dan kashin gaskiya mun sallame ka aiki sallaman aikin gwamnati daban yake da maganar cewa a kama mutum a kai shi kotu gwamnati za ta iya sallaman ka aiki idan aka je bincike aka ga cewa lalle babu kwakwaran shaidan da za a iya gurfanar da kai ba wanda kuma zai zo ya tuhumi gwamnati
ya ce dan
me tunda daga karshe gwamnatin ita take kai zargin gaban kotu kotu za ta duba in kotu ta gamsu bisa ga shaida saboda ai alƙalin koda yake dan Najeriya ne dan kasar nan ne ai akan hujjoji ya kamata ya hukunci idan hujjojin nan ba su cika daidai hujjojin da za a ba mutum hukunci na cewa ya aikata laifi ba kotu za ta iya kyale ka amma dan kotu ma an kai mutum ta kyale shi shi shugaban kasa ya yanke shawarar cewa ba zai iya aiki da kai ba tunda hurumin shi ne na cewa ga wanda zan yi aiki da shi ga wanda ba zan yi aiki da shi ba to haka ni matakin da aka dauka dukkan bangi din da shugaban kasa ya kuskure
to amma misali barista a matsayin ka yanzu na lawyer idan nace gaba daya irin yaki da cin hanci da rashawar nan na Najeriya da ake ta yi in nace ka kalle shi a matsayin lawyer ba ma maganar dan siyasa ba misali shin akwai nasara a cikin sa koko kawai ana ta tufka da warwara ne
akwai nasara babba wato mutane su suna shi shugaban kasar suke dauka Muhammadu Buhari a nan yanzu shekara ta 2015 zuwa yanzu da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da ya mulki shekara ta 1983 zuwa ta 4 akwai bambanci wato a lokacin da shugaba Buhari ya mulki soja a wannan lokaci bai da wani tarnaki ne yasa a kama mutum a kulle bai da wani tarnaki ne yanke ma mutum ma hukunci duk da akwai kotu abin nufi da haka shine babu majalisar dokoki wanda za ta zo ta ce wai ita take binciken abin da gwamnati ta yi a wannan lokaci a wancan lokaci tsakanin gwamnati ne kawai sai kuma kotuna amma babu majalisar dokoki wanda majalisar dokoki ita ce kuma ainihin tushe na demokradiyya dan haka ashe idan ka duba shi shugaba Buhari da kuma sauran ma'aikatan gwamnati dole ne su taka tsantsan saboda kotunan nan suna kallon su kuma kotuna suna fassara ne akan dokar da take gaban su ba wai ita doka ta bambanta ba da abin da kake ganin shi ya kamata da kuma abin da doka take nufi zaka ga wani lokaci doka ba shi zaka cewa shari'a sabanin hankali ba wani lokaci abin da mutane ke ganin ai ya kamata a ce kaza ne ko alƙali ya yi tunani ya kamata a ce kaza ne to in dai ba kaza din ne yake cikin kundin dokan ba to ko babu yadda za a yi irin hukunci akan nashi tunani sai zaka ga lokuta da yawa mu nan a majalisa muna zama ma ayi ta duba dokokin nan ayi ta musu gyare-gyare kusan babu kwanan duniya da ba za ka ga wata kuduri ka shigo na tunanin cewa ya kamata doka kaza mu canza ta doka kaza ya kamata mu canza ta saboda haka wato shi shugaba Buhari ya tsinci kanshi a wani yanayi ne mai wahala ta yadda ba shi ke yin bincike ba shi ke yin hukunci ba abinda kenan shine shi nashi duk abinda kenan a iya cewa waɗanda suke bincike na EFCC, ICPC da sauransu ana iya cewa ƙarƙashin shugaba Buhari su amma idan suka gama binciken nan duk abinda za su in su kansu sun yanke ma kansu hukunci cewa suna da kwakwaran shaida to za su gurfanar da kai gaban kotu ita kotu ba ɓangaren shugaban kasa take ba kotu hukuncin da ta yi tsarin doka ya ce dole shine dai don kotu ne kai ne raba gaddawa in wani abu ya faru.
To kai dan majalisa ne barista so ba amma yanzu misali ya to ka kalli maganar PDP da suka yan wasu da suka ce ai ya kamata ma a tsige Muhammadu Buhari saboda irin wannan jinkiri da suka zarga ya ka kalla abu
to ka kalli maganar
ga ta ka kamanta kana majalisa ba mu sani ba ko kuna cikin wa'inda za ku kada kura in hakan ta yi ya kake kalla abu
ai to sai ka ina ganin maganar PDP so kiburu ne wani lokaci PDP suka yi magana ne kawai dan dai kada a ce ba su yi magana. Ai sun san cewa maganan a tsige shugaban kasa babban magana ne kuma sun san ba a kafafen watsa labarai ake yin maganan tsige shugaban kasa ba. Abinda suke cewa shi ne wai ya yi jinkirin ko sallaman wayannan mutane
su ba Bashir
kuma da kasance zargi ne shugaban kasa ba zai iya yanke ma mutum hukunci ba kuma kamar yadda na faɗi yanzu ba ga sunan ba su cikin su ma a PDP waɗanda ake zargin ba fosta suke buga sun fito takarar shugabancin kasa ba ba
gaban kotu saboda zargi ne
amma ga sunan suna ta yawo ba wanda yake musu ofin suna ta lika fosta ko ina cewa su za su nemi shugabancin kasar nan amma ga shugaban kasa bai ce a su je ku sake kamo su ba saboda suna gaban kotu.
To kenan kana son ka ce sun shara ta da suke cewa ai in abu ya hada da PDP an fita kurawa in kuma ya hada da yan jam'iyyar ku lafiya lau.
Ba gaskiya ba ne saboda abinda suka kasa fahimta shi ne a lokacin da gwamnatin APC ta zo to suwa za ka tuhuma da cewa sun sace kuɗin jama'a idan ba PDP ba saboda suwa suka yi mulki suwaye asusun Najeriya ke hannunsu kuma suwaye suka tarwatsa asusun ta kai mu halin da muke ciki yanzu. Ayan PDP ne.
Ai sun ce haka kuke cewa kullum wai barista tunda ko kawo haka kuke cewa wai.
Idan magana haka take to ai kullum ne ta ta aiki. Ai magana ƙarya ita ce in ka faɗe ta gobe za ka sake mai ta ba. Amma magana gaskiya ita dole ne a faɗe ta. Saboda haka in suka ce wai su ake kama su ake magana to a tambaye su suwaye suka yi mulkin da aka wawo shi a cikin kasar nan.
To bari barista zan tambayi dan PDP ko in Allah ya so muna gama magana da kai
na. To tambaye su gaji ko zan yi wannan magana.
Nagode sosai barista Musa Suwa.
Ina godiya ga barista.
Wa dalla a huta gajiya yawa lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama. To Safinatu da Maryam da masu sauraro bayan na gama tattaunawa da barista shi Muhammad Musa Soba na jam'iyyar APC sai na wayo yakin san ya tsaya a tambayar da yake cewa ai duk su NPDP duk su suka shuka komai nace to zan ku tambayo dan PDP wannan ce yawa ta sanawa ɗaya daga cikin yan jam'iyyar kuma tsohon sakataren ta wato barista Abdullahi Jalo bari mu ji yanda muka tattauna da shi ku saurare mu.
Doka nemo jibin sun ko tasuwa ba za ka zama kai ne alkali ba kuma kai ne mai gabatarwa lokacin da aka yi maganan shi Baba Sir da aka ce an same shi da maganan yankan ciyawa kada ta manta ita Amina Ibrahim lokacin tana minista na environment da ita da aka je har ƙauyen can kusa da Nguru an samu ba a yi aikin ba kuma an ɗauki kuɗin miliyan 200 so ya kamata a ce ESPC da ICPC su shiga cikin abin yi wa igiya hanci a tabbatar da an samu gaskiyar laifin shi Baba Sir. To aka yi ta ɓata lokaci har aka kai matsayin da Baba Sir a magana ta tabbata a aikata wannan laifi an dakatar da shi an kuma an zo an ce an kore shi. To mutum da yake jin kuɗaɗe na haramun da ake cewa ana kamawa ana bin barayi sai ga barawo a fili a gidanka kuma ka ce an dakatar da shi a aikin gwamnati ta jakarin gwamnatin ƙasa daga bayan a ce an kore shi daga aiki da shi da wanda aka gami damin kuɗi wanda ba shi da iyaka a wani gida a Cikoyi wanda shi shugaban NIA sai ajiye matarsa kuma ta ce kuɗinsu ne a ce kawai an kore su a aiki don shi mataimakin shugaban ƙasa shi ya ba da report a yi haka ba ga akwai zalunci a nan. Da zalunci shi ne a saninmu musulmai kuma da Christian annabin Allah bai taɓa barin duk wanda ya yi laifi a ƙarƙashinsa ya zama na shi shafe sai ne da mai ba kuma sabai da dama sun nuna haka to a zo a ce shi gaban kasa yana da gaskiya kuma a cikin gaban a idonsa matarsa ta je asibiti wanda yake cikin bila aka samu babu allura babu almakashi babu magani sai ga jini-jini ana yin sa jini merori ai ta sani cewa gaskiya wannan a shugaba ya kamata ya binciki kansa kuma lalle ilalla abubuwan da yake faruwa a karkashinsa
eh eh to
ba zai ce bai sani ba
eh yanzu amma barista Jalo misali
da matarsa ne take
na yawa misali abinda nake magana akai shine me isa kuke tunanin cewa kawai bari ku IMPDP wa suke cewa ma ya kamata a ce a gabatar majalisa te maganan tsige shugaba Muhammadu Buhari shin shugaba Muhammadu Buhari ne zai binciken waɗanda suka yi laifi ko ko hukumomi ne za su yi bincike
to abinda yake kasa Usman Kabara an wayi gari yanzu in ma kai baka sani ba kana Amerika ne na sani za a je da wasiƙa wanda ake cewa Muhammadu Buhari ya sa hannu yau Muhammadu Kabara an ga sunansa a kuɗin da saboda sun iya rafa ba ma za a kai kotu ba sai a ce ka dawo da kuɗin kawai ko kuma ga shugaban ƙasa da takarda in ba kai ba za a je a kulle ka an kai matsayin nan wannan a ƙasar nan
ƴan jam'iyya ake wa mai mulki ko koko ƴan jam'iyya adawa ƴan jam'iyya mai mulki ko mai jam'iyya adawa ake wa haka
to yanzu kam ai mutane da dama da suke cikin daka mai wuya an riga an razana su har da alkalai alkalai ma ka ga sun yi zargi cewa kudaden ma da ake cewa ana samu a gidajen su jefa musu ake yi a je a rarrume su a je a kulle su wannan maganar tana nan abunda zai tabbata shine sai mu yi magana ba jita-jita ba abinda aka gani a ƙasa cewa ga na babacin a fili wannan kowa ya sani
to amma ka san ƴan Najeriya ƴan Najeriya
kowa ya sani
eh ƴan Najeriya sun san da wannan abu da ya faru da sauransu amma ina ganin cewa shin ƴan Najeriya ba za su ce anya kun kidan nan yayi yawa ba da kuke bugawa na gangan ku cewa me ya kama maganan tsige-tsige a ce maganan wani a tsige shugaban ƙasa misali
ita uwar jam'iyya ta ba da wannan
shawara
ni kuma dan ta kaja ba zan ce ba daidai ba ne abin da ya tabbata shi ne wannan na shi
Babashir
Sambo da Sisi
Sambo
ai kotu ma ta a sake shi eh a sake shi ma ba a sake shi ba yana tare yana hannun SSS sai ga kuma mutum wanda ya aikata laifi a fili da wanda ya saki akuya da wanda ya saki biliyan da da wanda ya saki a takalmi hukuncin sata din sata ne to ya kamata a ce in an ga mutum gashi nan ya yi laifi laifin nan kuma karara gashi an gan shi bai kamata a ce mutumin nan ba a bar shi ba ai an yi a ya jafar isa misali an sami kudaden Sambo ya mayar an sake sena yawonsa ya kamata waɗanda aka same su da irin wannan sun mai da kuɗi bai kamata don suna wata jam'iyyar adawa a musu wala'anci a kulle su a musu rashin adalci na shari'a bayan kuma ga wasu misali yanzu shi chief of staff na shugaban ƙasa ai Amina wanda take ita ce director na resources na MCS da sauran mutane a sun kawo wani bahasi wanda aka kore ta amma maganan shiru kake ji a an ɗauki maganan mai kanti barau da shida a minista na petroleum maganan shiru kake ji to adalci ya dogara abu guda biyu ka gani ka yi hukunci an samu mai laifi an hukunta shi amma abun da yake ba mutane tsoro duk shari'o'in da mutanenmu da suke PDP suka koma APC da dama waɗanda an same su ga sunan ƙarara wasu ma suna gaban kotu amma maganar ai ba ka ji an daura an yi shiri
to kenan kana nufin kana yawwa ban katse ka ba kana nufin ka ce idan abu ya hada da 'yan jam'iyya mai mulki suna samun alfarma, idan kuma ya hada da jam'iyyar adawa suna samun musgunawa, haka kake nufi?
To ai wannan kan ba magana ce soyayya ba, magana ce wanda kowa ya riga ya santa.
Ya santa ko kuke zargi?
Kuma masu mulkin sun sani cewa ana rashin adalci. Ya kamata a hukunci a hukunta duk wanda aka samu ya yi laifi, ya yi almundana, ya yi abubuwa marasa daɗi.
Mun tattauna da ɗan APC barrister Musa Soba, yake cewa ai duk yawancin almundanar da ake samu ana yaƙi a kanta yawanci NPDP suka shuka ta lokacin suka share tsawon shekaru suna mulki. Sai nake ce masa, to zan samu ɗan jam'iyyar PDP in tambaye shi, shin ana yawan faɗan cewa ku ne kuka dasa, ku ne kuka yi kaza, ku haka ne?
To amma in ka ga mutum
yana an ce dutse kuka shuka ta fa, haka aka ce
wa yana zargin wani ya zo ya ce shi zai yi gyara, ai ka ga zargi hukuncinsa sai dai kotu, kotu ne za ta ce an samu mutum da laifi ko a
tabbatarwa
ganda da tsakanci ai baya yi. An samu PDP an yi rashin sa'a, shugaban ƙasa na wancan lokacin ya matsa sai ya tsaya, kuma ga rigiman Boko Haram aka zo aka samu mutane wanda za a ce mutum ya yi mulki shekara 16 a ƙasa, ai dukanmu daɗi duka ƙasar gaba ɗaya fiye da 90% duk PDP ake yi, kuma yawa-yawan NPP ne suka tafi APC ai
saka rike ne,
duk ana musu gori ma ana zagin su a fili cewa su innan da suka zo suna APC ma barayi ne
su tuba buke
ne. To abun nufi shi ne yanzu an zo an ce ma wai PDP ta shiga APC ta hana APC aiki. To yau ka za a yi a ce maka kai ka zo za ka yi aiki wa ƙasa kana zargin wani bayan ga rashin kuɗi a ƙasa ga yunwa a ƙasa, wannan ma a lokacin tsirrin PDP ne da ke ninki ake wannan zargin yunwa da rashin kuɗi ne ke ya zo da gyara. To ya tsaya ya yi gyara
ba tone-tone kake ni
dan nan da zai iya gudanar da ƙasan ba. Ya kamata ya bawa waɗanda suka san yanda ke sarrafa ƙasa a sarrafa.
Mun gode sosai barista Abdullahi Jalo.
To kun ji yanda
muka, to Allah ya sauke, Allah ya sa
APC ya budo wuta, dan PDP ya budo
kowa
kowa ya ce bisa nashi. To duk dai abin da ake nema shine adalci da shugabanci na gari,
haka ne
magana kawai da muke kenan. Kowa yake da gaskiya, kowa ya bata ya sani, kowa ya gyara ya sani, haka Bahaushe mai
shugabancin nan dai muke so da
yawa, saboda kar ka sa amfana su ji dadin rayuwa yau da kullum, yawa ba kunci. To yanzu bari mu dan je cikin Twitter ko yawa, to ga @Ali Musa Gaya yace yau da gobe wannan alhakin alƙali alƙalai ne, domin su ne suke da alhakin hukunta duk wanda ya yi almundana da dukiyar ƙasa. Magana tambayar da muka yi kenan.
Ga Muhammad Musa Damban ma ya ce wannan laifin ba na kowa ba ne illa ɓangaren shari'a, saboda sai sun ba da kai bori ya hau.
To
sai kuma a Facebook Live mutane su sani mun kwana min bi mi ƙaura, to amma yau mun dawo. To sai ga saƙon Muhammad Sani Isa Idi ya ce shirin yana da matuƙar muhimmanci domin faɗakar da jama'a, wato shirin yau da gobe kenan ko. Sai Muhammad Ali ya ce to ga fili ga mai doki. Sai Shu'aiba Ahmad Abdullahi ya ce wallahi sai baba a shekarar 2019 ba su da 'yan lafiya. Sai Bagu da Haruna kuma ya ce yau da gobe cin hanci fa ya zama tsohon yayi yanzu, sunan cin hanci cin fuska sunansa. Ga wani da Twitter ma @MG New Giyawa ya ce abun ɓoye yau gashi a fili, domin gwamnatin ƙasa ce kawai za ta ba da umarnin kama wanda ya ci amanar ƙasa, domin ku babbar kotun ƙasa a ƙarƙashin gwamnati take.
Wato gwamnati sai a bata ta
yi aiki kenan.
To ga wani ya ce kamar kin karanta na wannan Mubarak Sani kankiya? To shi ne yau ya ce mu dai Allah ya kawo mamu, in ji Hausa ku ce ta kasance, Allah ya kawo mu ci gaba a ƙasarmu Najeriya, shi ne fatan
mu. Amin, amin. To kafin mu ƙara da na saƙon Bello Usman Bello ya ce in za ka faɗi, faɗi gaskiya komai ta
ka ja maka kariya. Sai mu gode Allah, shi ne sarkin gaskiya. Wannan take ne daga magana jari.
Da Allah.
To ma'ana yana magana yanda yau da gobe za mu taɓo duk abin da ya shafi al'umma kenan. daga. To mun gode sosai. To yanzu kan duka-duka anan zamu tattara ina mu yana mu a madadin
Maryam Bashir Bugaje,
Safinatu Sodengi,
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi, sai kuma engineer mu ne Mr. Pete Ibrahim Germain ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live. Sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa, sai kuma gobe Allah ya kai mu a tara a wani sabon shirin na yau da gobe inda zamu tabo maganar lafiya. What is it? America, you're a gentleman. Diving to get out of the chain. Bar once I owned a man at that chain.